This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mintoci 19:31:49:60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu tsaron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 20 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, sahabu a bamu kanun labarai.
Hukumomi a kasar Faransa da wasu sassan Turai suna ci gaba da farautar mutum daya da ake zargin yana da hannu a hare-hare da aka kai birnin Paris a makon jiya. Jiya Alhamis, majalisar wakilai ta Amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba Barack Obama na bada mafaka ga 'yan gudun hijira daga Iraq da Siriya su 10,000 baɗi a nan Amurka. Hare-hare biyu sun halaka mutane 5 a yankin Isra'ila da ake yaza laifin kan Falasɗinawa.
To, kanun labaran kenan. A jihar Kogi gobe ake sa ran a gudanar da zabe.
Sun yi shirin ko ta kwana ga na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a, wato katiri da.
Idan kuma hukumar jihar Kaduna, gidauniyar Sadance ta yi taro domin inganta harkokin zamantakewa a tsakanin 'yan ƙasa.
Mu kanmu a nan Area Consultative Forum muna so mu tattauna da su a Hana Zindibo da kuma Afenefere. Duk wannan rigingimu da suke tasowa mu samu mu tattauna mu sa abin da za a yi duk muna kai.
Kana za mu kawo muku shirin lafiya a uwar jiki na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da cewa an tabbatar da mutuwar madugun kitsa hare-hare da aka kai birnin Paris a makon jiya, har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wanda ya tsere tun ranar Juma'an da ta gabata. Jami'an Faransa sun tabbatar ba su san inda Salah Abdussalam yake ba, amma an zafafa neman saka inda na'in a fadin Faransa da Belgium jiya Alhamis. Ya bazu ma wannan binciken zuwa Netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yaɗa labarai suka nuna. Shi da Abdussalam, wadda aka hakikance yana da hannu wajen taimakawa a kai harin da aka kai a birnin Paris, ya zama mutumin da hali yanzu aka fi nemansa a Turai fiye da kowanne. Ana nemansa ruwa a jello bayan da hukumomi suka ba da sammacin a kama shi. Hukumomi a ƙasar Belgium sun ce sun kai samame daban-daban har guda 9 a jiya Alhamis, kuma suna tare da mutane 9.
Jiya Alhamis, Majalisar Wakilai ta Amurka ta amince da kudin da zai dakatar da shirin shugaba Barack Obama na bada mafaka ga 'yan gudun hijira daga Iraq da Siriya su 10,000 a cikin ƙasar nan baɗi. Amma Mr. Obama ya alƙawarin ba zai amince dokar ba idan har ta sami amincewar majalisar dattijai. Shugaba Obama yana ganin shirin nasa na sake tsugunar da waɗannan mutane zai ci gaba kamar yadda ya tsara. Shugaban na Amurka ya ce bayan da aka gama surutai aka sami natsuwa, aka dubi gaskiyar maganan shirin zai ci gaba. Shugaban ya bayyana haka ne yayin da yake halartar taron koli na kasashen da ke yankin Asia da Pacific a Manila na kasar Philippines. Wakilai 289 suka goyi bayan kudirin, 137 kuma suka yi galibin 'yan wakilan Republican da kuma wasu da dama daga jam'iyyar Democrat ta Mr. Obama ne suka goyi bayan yunkurin tsauraran bincike kan 'yan gudun hijirar da za su shigo Amurka. Babu tabbas akan yadda kudirin zai kaya a majalisar dattijan Amurka. Wasu wakilai sun bayyana damuwarsu 'yan ta'adda za su saci jiki su bi 'yan gudun hijira su shigo Amurka su aikata ta'addanci. Shigen dai abin da ya faru a birnin Paris na kasar Faransa ranar Juma'a ta makon jiya. Amma shugaba Obama ya ce yana yi wa 'yan gudun hijira bincike mai tsanani kafin a kyale su shigo Amurka. Daga nan ya watsi da ikirarin da ake cewa shigowarsu zai kasance babban barazana ne ga harkokin tsaro.
Hare-hare biyu da Falasɗinawa suka kai kan Yahudawa jiya Alhamis ya halaka mutane 5 a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da Isra'ila ta gani cikin kusan watanni 2 da ake hare-hare da Falasɗinawa suke kaiwa da wukaƙe da wasu hanyoyi. Alamari na farko wani Bafalastine ne da ke dauke da wuka ya soki Yahudawa biyu a wani ofis a birnin Tel Aviv. Kamin mutane su kama shi daga bisani suka danka shi ga ƴan sanda kamar yadda shaidu suka ce. Haka nan kuma bayan haka jiyan an shaida wato mutuwar wasu mutane uku an tabbatar da ɗaya daga cikin su a zaman ba Yahude ɗayan kuma wanda ya kai harin a wasu harbe-harbe da aka yi da kuma wata mota kusa da wani sansanin ƴan shari'uri zaune a kudancin birnin Kudus wasu mutane kuma sun jikkata. A halin da ake ciki kuma yau Juma'a Amurka za ta saki Jonathan Pollard wadda Amurkan ta daure kan zargin yi wa Isra'ila leƙen asiri amma burin sa na tafiya Isra'ila zai fuskanci jinkiri. Pollard dan shekaru 61 da haihuwa wani tsohon ma'aikacin rundunar sojin ruwa ta Amurka a zaman farar hula ne an yanke masa hukuncin daurin rai da rai ne a shekara ta 1987 bayan da ya amsa laifin sayarwa Isra'ila bayanan sirri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce za a sami galaba kan kungiyar da Larabawa suke kiranta Daesh ita kuma take kiran kanta ISIS idan aka sami daidaituwar harkokin siyasa a Syria. Shugaban ya ce lamarin zai dauki shekaru kuma ya ce ba za a sami cikakken nasara na kwantar da mboyarsu ba har sai an sami wanda daidaito ta fuskar siyasa a Syria. Shugaban ya furta kane a taron kolin kasashe da suke a yankin Asia da Pacific da ake yi a kasar Philippines. Hakanan shugaban ya tabo batun taron koli da za a yi nan gaba da zuma wanzar da zaman lafiya a Syria. Ya ce shawarwarin za su gano kungiyoyin 'yan hamayyan kasar waɗanda za su kasance ɓangaren gwamnatin wucin gadi kamin a yi zaɓe ko kafa sabuwar gwamnati. Shugaban na Amurka ya ce akwai wani abu ɗaya tabbas game da makomar Syria a nan gaba babu gurbi ga shugabanta na yanzu a ci gaba da tafiyar da harkokin kasar. Shugaba Obama ya ce tilas Rasha da Iran su ɗauki wani muhimmin matsaya za su ci gaba da tallafawa Assad ya ci gaba da mulkin ƙasar ko za su yi aiki tare da hukumomin ƙasa da ƙasa wajen ceto ƙasar ta Syria.
Jama'a faɗin duniya sun rungumi a ƙa'idojin demokradiyya da suka hada da 'yancin faɗan albarkacin baki duk da cewa akwai bayanai a faɗin duniya da suka nuna an samu koma baya yayin shekarun nan wajen mutunta 'yanci da demokradiyya ta ayyana kamar yadda sakamakon bincike da cibiyar bincike da neman jin ra'ayin jama'a da ake kira Pew Research ta Amurka nan ta bayyana a zaman martanin mutane a ƙasashe 38 da aka tuntuɓa. Galibin mutane a kusan dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuɓa sun ce yana da muhimmanci aƙalla a ce mutum yana da zama a ƙasar da ake mutunta 'yancin magana inda 'yan jarida suke da 'yancin aiki da kuma 'yancin amfani da intanet. A faɗin dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuɓi jama'ar su kashi 50 ko abin da ya fi haka suna ganin waɗannan 'yancin suna da muhimmancin gaske. Duk da haka binciken na kamfanin Pew ya nuna cewa akwai bambanci kan yadda mutane suke fassara 'yancin magana.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Kogin Najeriya inda 'yan sanda suka ja kunnen masu tunanin kawo wa zaben da za a yi gobe tashin-tashina da su cewa su sake tunani. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kimanin 'yan sanda 12,000 ne aka jibge domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben kujerar gwamnan jihar Kogi da za a gudanar a gobe Asabar. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da tsaron lafiyar jama'a a wannan zaɓe na jihar Kogi. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da sashen ayyuka a hedikwatar 'yan sandan da ke Abuja DIG Satonye Wakama, wanda kuma shi ne aka turo domin sanya ido a wannan zaɓe na jihar Kogin ga abin da yake cewa.
Those who are maybe planning to disrupt the elections, but let's say that we have deployed sufficient policemen from within the state and from outside the state.
Ya ce waɗanda ke yin wani shiri na yin kafar angulu a wannan zaɓe, to bari in gaya maka cewa mun sanya jami'an 'yan sandan da ke nan jihar Kogi da ma wasu daga wajen jihar domin tabbatar da komai ya tafi daidai. Ya gargaɗi jama'a da su shiga hankalinsu domin kuwa doka za ta yi aiki ga duk wanda ya karya dokar. To ita ma dai hukumar zaben Najeriya ta ce ma'aikatanta 13,100 ne za su gudanar da aikin zaben na jihar Kogi. Kwamishinan hukumar zaben jihar Kogin Husaini Halilu Fai ya ce kawowa yanzu sun raba kayan aiki a ƙananan hukumomi 21 da ke fadin jihar Kogin, sannan ya ce sun yi shirin ko ta kwana ga na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a wato card reader domin gudun bacin rana.
Su mu an riga an tantance su, an kuma ƙara cajin su, an kuma ƙara inganta aikin da za su yi. Duka wayannan an riga ba mu da matsala so ko kadan akan wayannan kariri da din. Sannan muna kuma da isassun wadda spare wadda in Allah ya kiyaye wani abu ya faru sai a yi amfani da su. Kuma mun samu kwararru 239 wato kowane daya kowane gunduma wadda za su yi ta zagawa ranar zabe su dubi irin halin da ake ciki. In Allah ke an samu matsala su za su gyara dandana, in kuma bai gyaru ba ne to akwai ma canji wadda muke da su aje fiye da 700.
Daga karfe 8 na safiyar gobe Asabar din ne dai masu kada ƙuri'ar za su fito domin tantance su, sannan daga bisani a fara kada ƙuri'ar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
Talaka kabar kuka ƙuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
A can jihar Kaduna ko kungiyar gidauniyar Sadauna ce ta yi taro domin ƙara lalubo hanyoyin da za a inganta zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya. Ga Isa Lolikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Alhaji Kumasi wanda ke amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron gidauniyar Sardauna da aka yi a garin Kaduna ya ce zaman lafiya da fahimtar juna shine abin da kungiyar ta tasa a gaba.
Muna nan muna magana da shugabannin Ibo South East. Me yasa ba su magana? To sun fara yi kuma za su yi. Mu kanmu a nan Area Consultative Forum muna so mu tattauna da su a hana zai Ibo da kuma FNFL. Duk wannan rigingimu da suke tasowa mu samu mu tattauna mu sa abin da za a yi. Duk muna kai. Muna neman zaman lafiya, haɗin kai, sannan ci gaba. Wannan shi ne dama abin mu Area Consultative Forum. Peace, unity and development.
Wannan kungiya ta yi tunanin haɗa kai da ko gwamnonin arewacin Najeriya don cimma nasara.
Kwarai kwarai da gaske. A suna cikin jigon mu a cikin wannan foundation ɗin. To kuma sabbin gwamnoni sun zo, dole mu je mu faɗakar da su da abubuwan da ake yi. Kuma mu roƙe su su ci gaba da taimaka mana kamar yadda wanda suka gada suka yi.
Tsohon gwamnan jihar Niger Alhaji Mu'az Babangida Aliyu ne ya yi ma manema labaru ƙarin haske game da taron gidauniyar Sardauna.
Mun zo ne musamman don mu dubi abubuwan da wato ita Sardauna Foundation ta dinga yi tun lokacin da aka kafa ta. Mu kuma tabbatar da cewa mu mun san cewa in babu haɗin kai to ci gaba zai mana wahala. Kuma mun san yanayin abin da muke ciki yanzu. Ya kamata mu haɗa kanmu don mu tabbatar da cewa mun zauna lafiya cikin lumana a cikin annashuwa da cikin jin daɗi. Kuma wannan zai faru ne kawai idan mun iya haɗa kanmu. To dama amfanin Sardauna Foundation kenan. To shi yasa kuga duk dattijanmu da kenan kamar ka dubi Justice Nasir yana ɗaya daga cikin ministocin Sardauna. To duk haka muke so a bi a goyi bayan gwamnatocinmu a kuma tabbata cewa mun haɗa kanmu.
Sai dai shi tsohon ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ya nuna da buƙatar da ke akwai ne wajen samar da ayyukan yi ga matasa tare da faɗakar da su akan ƙalubalen da ke gabansu.
Babban al'amarin dai shine samar wa al'umma abin yi musamman jinsin matasa. To kafin ma ka bai mutum sana'a ya fahimci menene rayuwa, ya fahimci me ma dalilin da ake son ya samu sana'a ne ya samu abin yi.
Taron gidauniyar tunawa da Sardaunan da ya shafe sama da sa'o'i 4 a garin Kaduna ya maida hankali ne akan samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'umar arewacin Najeriya. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tawa har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 14. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da Rakiya da ke Kaduna ya mana bayanin muhimmancin yawaita wanke hannu wajen rigakafin kamuwa da cututtuka, musamman cututtukan da ake yadawa. Har ma yayi bayanin cewa yawaita wanke hannu na iya rigakafin kimanin kashi 60 daga cikin 100 na cututtuka. A ci gaba da hirar da Dr. Bello, nace da shi shin me yasa ne wasu idan ana kokarin fadakarwa akan muhimmancin tsaftace muhalli wajen rigakafin kamuwa da cututtuka sai su rika cewa ana ta kaiwa ke ta kaya akan cewa fatara ta ishi mutane yaya za su yi tsafta?
To ai rashin sani ne, kuma wani lokaci zance kamar wato zai zama wawanci ne mutum ya ga cewa an ce in ba haka ba, ai ba dalilin ma da ya kamata da a ce an sa wata doka wanda ko sai ana wata ake ce sanitation day a kowane wata sai a samu kwana ɗaya da aka killace wanda dole ka zauna gida ka tsaftace muhallinka. Wannan ba sai gwamnati ma ta tsawata maka ba. Amma idan mutum yana ganin cewa ai yana ana ta kaiwa ta kai ba zai tsaftace muhallinsa ba ko jikinsa ba, idan ya kwaso cutar abin za ta shafe shi kuma su shafi makwabta da yan uwa. Domin mene? Dole in yaje asibiti ko da asibitin gwamnati ne sai ya kashe kuɗi domin ya samu lafiya. Wannan makwabcin nasa da ya yi gyara nashi ma zai zo ziyartarsa, shi ma an dora masa wata nauyi. Yan uwansa ba za su kashe kuɗi kan zuwa jinya da kawo mishi abinci da sayar magani da sauransu. So daga baya ɗan ƙaramin kokari da zai yi na tsaftace muhallinsa da za ta iya kare mai lafiyar jikinsa ta jawo babban bala'i ga mutane da yawa, da shi da makwabtan nasa da yan uwan nasa, domin rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya a sabili da rashin tsafta. So wannan kawai ina ganin rashin fahimta ce da kuma danganci gare masu yin haka.
Saboda haka kai mai kira, wani kira za ka yi ma jama'a?
To kiran da zan yi shi ne babu abin da ya fi lafiya, babu abin da ya fi lafiya daɗi. Ko da za ka wani wani daga safe har yamma kana cikin ƙoshin lafiya, to ya fi a ce maka a yanzu ba ka kanan kana zawo ko ga kanan kwanci a asibiti ko ga kanan an samu ruwa. To idan mutum na da lafiya yana tsaftace kanshi kuma yana kiyaye tsafta, to za a ga cewa rashin lafiya in ba irin waɗanda ya zama na dole ba, in ya kama ka kamar su hawan jini ko suga da sauransu, to za a ga cewa an dai yaye masa wato kafan da zai kamu da rashin lafiya mai yawa. Domin waɗannan sauran su ba su da yawa a Afirka a yanzu, cututtuka masu wanda ake fama da shi a ƙasashen da suka ci gaba ba su haɓaka ba tukuna a Afirka. Abinda ke yawan damunmu yanzu shi ne cuta mai kama mutane sabili da rashin tsafta da kuma rashin abinci.
Wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To masu sauraro, idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige, Dr. Ladan ya fara ba da amsa ga tambayar abin da ya sa haka kurum sai jini ya ta zuba, musamman ga mata, idan kuma hakan ta zo da ƙwarar kwana mace ta mutu. To da yake likita bai gama bayani ba lokaci ya ƙure, za mu maimaita tambayar. Waka bakin mai ita likita ka san aka ce tafi daɗi.
Gaskiya ne.
To ga wannan mai tambayar da kanshi zai maka tambaya kana jin shi.
To Hajiya.
Assalamu alaikum sarkin azumi da fadi. Tambaya na nan zuwa ga kuma Abdulla Ali ta filin lafiya a Sudi. Allah ne da irin ciwon ne yakan sa bulan jini ga musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka. Rasa rayuka. Tsakanin su kuma don Allah ya nuna musabbacin hakan faruwar hakan wanda ke sa hakan yake faruwa da wannan ciwon, don na gane shi da wata goyon Allah da nihin za ta gete su tsari in ya samu rigina nan take nan Allah ya ɗauke maka a yayanka. Allah ne ke kawo wannan irin ciwonka a tambayar nan likita. Na gode, in yi naku da na mu'aikata Amina. sona magana ne ka jin mistake na gode sai an ji ma
to likita ka ji tambayar tasa
eh na ji tambayar tasa
to me ka wannan ciwon
to akwai abubuwa da yawa da za su sa mace jini ya rinka fita haka da yawa daga mace ta kaman ta murin mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu irin abubuwa da suke kaman girma a cikin mahaifar mata
to
wanda kaman da turanci muna kiran su abu waɗansu abu ne za su yi kaman gyada waɗansu za su yi ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyada ma to su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai mu ta yi ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yanda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faruwa a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne to in wannan ya faru zai ta kirba to sai ya sa wurin kuma ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace akwai waɗansu waɗanda suna da wani ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kira shi hemophilia in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa
to
shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma ba an tabbatar ba ne sai ba mata kaɗai ba kwana iya samun irin wannan shi ba na iya faruwa sai mata yi ta jini sai kuma in kwana yi to kuma Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai waɗansu masu kamar irin ciwon da ake na kamar taro irin abin da ke makwangoro da ke gyara yanda jikin zafin mutum da sauransu waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yanda ya kamace taro ɗin to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma in ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin sankarar mahaifa
to
duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke kin san kamar musamman a irin ƙasashen nan ko waɗansu ƙasashen duniya ɗin akwai waɗanda suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD
to wato irin
abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana mace ta yi ciki
wato irin na kamar maganin hana ɗaukan ciki ɗin na tsara iyali
to akwai wani abu na'ura ne da ake sawa lokaci a cikin mahaifar to wani lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da yawa in ba a tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a ƙasashen mu da yawa to wannan ba a tabbatar kuma ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk waɗannan na kawo jinin
idan
mace na jini yana faruwa in dai tana ganin jini ba lokacin haila ɗinta ba ko ran ta ganin al'ada to ya kamata a yi sauri a kai ta wurin likita
to likita ka san shi wannan mutumin ya yi bayanin cewa abin kamar ya faru a gabansa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take haka na iya faruwa
yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa
to
akwai kuma waɗansu in sai sa'a za ga abin na sai rinka ita za ga tana ganin haila ne na kamar wata ɗaya
amma kuma ba halin bane to akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti
eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me yake kawo wannan jini din sai an tabbatar da abin da ke kawo da yawanci sai an yi bincike za a yi binciken mahaifar a tabbatar me yake kawo wannan jini inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi a yi
to shawara dai kawai da mace ta ga irin haka kuma ko da yake ka ce ba mata kaɗai ba ma har maza hakan na samun su ko
eh shi hemophilia din yana iya samun maza shi ma wadansu ana iya haifar su akwai wani abu ne da ke sa kin san mu kamar mutum ya ji ciwo ko ya dan samu dan yanka to in jini ya soma akwai wani abu da ke Allah ya halicce mu da shi to sai jini ya daskare
to
akwai wadansu mutane waɗanda wannan abin da ke sa jini ya daskare ba su da shi
kwata-kwata
Allah bai yi su da shi ba
saboda haka in suka yanke sai kawai jini ya ta zuba
sai dai kuma iko Allah sai dai kuma an zuwa an tsare jinin ko kuma an ba su wani maganin zai tsaye da jinin in ba haka kawai sai jinin duk sai tsaye daga jikin su
subhanallahi
eh wannan yana iya faruwa shi ma
to amma irin wannan din in kamar yanda kace aka yi sauri aka kai mutum asibiti akwai dabarun da likitoci
suke yi eh aka kai mutum kuma in dai mutum ya san da irin wannan kowane lokaci ya rinka tafiya da wani abu da zai ce ina da irin wannan ciwo
to
eh don da ka je asibiti an tabbatar ga abin da ke ba sai an wani bincike ba
to
wannan kasashen haka ake yi za a baka wani kaman kati ko kuma wani abu da zaka iya sawa
yana jikinka yana jikinka
wanda zai ce kana da iri ciwo kaza kaza to da ka je asibiti ko kai hatsari in baka iya magana sun tabbatar da abin da ke faruwa
to Allah ya sauke
amin amin hajiya
to ina fatan kuma shi wannan malamin da yayin wannan tambaya yana kusa kuma ya ji bayanin da kai idan kuma ba mu fahimci tambayar da bayawa muna fatan zai sake rubutuwa wannan fili
eh gaskiya ne hajiya
to likita ka san na ce waka bakin me ita aka ce tafi dadi ko
eh gaskiya ne
to ga shi kuma tambayar mu ta gaba
to
assalamu alaikum muriya mai mai Abu daga Kalaba an gwan nasara ba ko da Allah ina tambaya sai na ku tambaye ni da sai wai
Bature ma yana yi ciwon Basir ne ko baya yi?
To likita ka ji tambayar?
Na ji tambayar na yace wai Bature na ciwon Basir.
Ko baya yi?
Ko baya. Ai to ai duk ciwon da ke samu duk iri ɗaya ne Hajiya.
Wato dukkan mu da ƴan Adam ne.
Eh duk ƴan Adam muke Allah ya mu da jinin da yanda jiyoyin mu duk iri ɗaya ne sai dai fatar jikin mu ne ban manta. Amma su ma suna ciwon basu duk abubuwan da ke kawo mu nan muna ganin su kawai duk abubuwan da ke kawo sa mu yi kamar da yanda ke na bayyana kwanakin baya can masu zama kowane lokaci suna aiki zama ko tafiya kana zaune da yawa duk abubuwan da ke kawo ko mace basu juna duk waɗanda abin da ke kawo mu baƙaƙen mutane su samu basu su ma yana samun sa.
Tunda su ma abin da muke yi ɗan suna yi.
Eh suna yi.
To likita cikin cututtuka dai akwai cututtukan da kila za a ce kila Turawa suka fi kamuwa da shi ko kuma baƙaƙen fata suka fi kamuwa da ciwon ko?
Eh akwai waɗansu abubuwan da kamar mukan gada ne kamar irin sickle cell.
Oh ciwo cuta fara din nan.
Eh to yawanci bakakken Afirka da wannan suke wurin irin wuraren gabas ta tsakiya din sun fi samun wannan ciwon. Turawa sosai ba samun su.
Kudu
wannan ciwo ka kuma wanda Turawa sun fi samun su mu ba mu samun su.
Haka dai Allah ya yi
abin. Eh haka Allah ya yi mu. To shi wannan domin waɗannan abin da ake kiran genetic wanda Allah ya yi mu yanda Allah ya yi mu kenan waɗannan irin ciwo. Amma yawanci duk ciwokan muna samun su daidai ne.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraron mu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin?
Dr. Lada?
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Duk da cewa an tabbatar da mutuwar madugun kitsa hare-haren da aka kai a birnin Paris makon jiya har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wanda ya tsere tun ranar Juma'a da ta gabata. Jami'an Faransa sun tabbatar ba su san inda Salah Abdeslam yake ba amma an zafafa neman sa ka inda na'in a fadin Faransa da Belgium a jiya Alhamis lamari da ya bazu zuwa kasar Netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yaɗa labarai suka nuna. Jiya Alhamis majalisar wakilai ta Amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba Barack Obama na bada mafaka ga 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya su 10,000 cikin kasar nan a baɗi. Amma Mr. Obama ya alƙawarin ba zai amince da dokar ba idan har ta samu amincewa a majalisar dattijai. Shugaba Obama yana ganin shirin nasa na sake tsugunar da waɗannan mutane zai ci gaba kamar yadda ya tsara. Hare-hare biyu da Falasɗinawa suka kai kan Yahudawa jiya Alhamis ya halaka mutane biyar a ɗaya daga cikin wato munanan hare-hare da Isra'ila ta gani cikin kusan watanni biyu. Hare-hare da Falasɗinawa ke kaiwa da wukake da kuma ta wasu hanyoyi. Jama'a faɗin duniya sun rungumi aƙidojin demokradiyya da suka hada da 'yancin faɗan albarkacin baki duk da cewa akwai bayanai a faɗin duniya da suka nuna an samu koma baya a 'yan shekarun nan wajen mutunta 'yanci da demokradiyya ta ayyana kamar yadda sakamakon bincike da cibiyar bincike da neman ra'ayoyin jama'a da ake kira Pew Research ta bayyana a zaman martanin mutane a ƙasashe 38 da aka tuntuɓa. Galibin mutane a kusan dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuɓa sun ce yana da muhimmanci aƙalla a ce mutum yana zama a ƙasar da ake mutunta 'yancin magana inda 'yan jarida suke da 'yancin walwala da aiki da kuma 'yancin amfani da intanet.
To madalla da takaita tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Ujudo ne wanda ya bada umarni da injiniya Jona ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.